This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tushe kai tsaye a tushen FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 31 ga watan Disamba. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Sabi Imam Ali da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Sabi, ba mu kanin labarai.
A kasar Iraki, sojojin kasar suna fuskantar turjiya mai tsanani a birnin Ramadi bayan da suka kwace birnin daga hannun mayakan sa kan ISIS. An soke bikin shigar sabuwar shekara da aka saba yi duk shekara a birnin Belgium bisa barazanar ta'addanci. Amurka tana shirin gargamawa Iran wasu sabbin takunkumi kan ayyukanta na kera makamai masu linzami.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya za ku cewa uwar gidan gwamnan jihar Borno ta ziyarci waɗanda ke kwance asibiti sakamakon harin Boko Haram.
Duk local government wajen guda 20 da wannan abun ya shafa za mu tallafa musu.
Sai kuma har yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da tattaunawar kai tsaye da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da kafofin yaɗa labarai.
Wannan abu ne mai kyau. Yana da kyau 'yan ƙasa su fahimta ina gwamnatin shi ta dosa, mutane za su samu natsuwa a cikin yadda yake mulki.
Kana za mu kawo muku shirin rigakafi na Jummai Ali, amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cika kullu labaran. A Iraki, sojojin kasar da suke kokarin kakkabe birnin Ramadi bayan da suka kwace birnin daga hannun kungiyar ISIS suna fuskantar turjiya fiye da abinda suka zata. Da farko jami'an sojin Amurka da suke amsa tambayar yawan mayakan sakan ISIS da suka saura sun ce ba su da yawa, amma jiya Laraba suka ce dakarun Iraki suna fuskantar turjiya nan da can, alamun cewa da sauran rina a kaba. Har yanzu suna can, in ji wani jami'in Amurka wadda ya yi magana da muryar Amurka kan sharaɗin ba za a bayyana sunansa ba. Suna faɗaɗa dabarunsu na samun ƙarin lokaci da kuma ƙarin ƙasa, in ji shi. Jami'in bai ba da adadin mayakan sa kai na ISIS da har yanzu suke birnin na Ramadi ba, amma ana jin sun fi ɗaruruwa da ada ake ji su an bari a baya domin su kare birnin. Kuma sai ta yi adadin ya ƙaru lokacin da matakan kakkaɓe birnin ya kai ga wasu sassan wannan birni. A halin da ake ci kuma Kurdawa daga Siriya sun samu wata sabuwar dama ta amfani da kafofin yaɗa labarai wajen yaƙi da ƙungiyar ta ISIS. An kafa sabbin gidajen rediyo a ƙasar, wasu masu zaman kansu, wasu masu ra'ayin siyasa, amma duka sun duƙufa wajen yaƙi da ta'addanci da kuma farfagandar da ƙungiyar ISIS take yi.
A Belgium, magajin garin Brussels, babban birnin ƙasar, ya soke bikin shekara-shekara na shigar sabuwar shekara na bana, saboda an sami rahotanni kan barazanar ta'addanci. Magajin garin Yevan Mayev, wanda ya yi magana da kafin yaɗa labaran ƙasar, ya ce cibiyar da take nazarin bala'o'i ta ce da wuya a tantance dubun-dubatan mutanen da za su hallara a dandalin bukuwan shigar sabuwar shekarar. A farkon makon, 'yan sandan ƙasar suka kama mutane biyu kan zargin suna shirya maƙarƙashiyar harin ta'addanci kan abin da jami'an tsaro suka kira cibiyoyi na tarihi ko masu muhimmanci. Masu gabatar da ƙara a gaban kotu sun kira barazanar zaman a mai tsanani. Hudu daga cikin maharan da suka kai farmaki a birnin Paris cikin watan Nuwamba 'yan ƙasar Belgium ne, a halin da ake ciki kuma babban 'yan sanda ne, wasu ɗauke da dogayen bindigogi da na'urorin gano makamai masu guba da ire-irensu da karnuka masu iya gano abubuwa. Suna daga cikin gungun jami'an tsaron da za su samar da tsaro a dandalin Times da ke birnin New York a bikin shigar sabuwar shekara da za a yi a can an juma da daren.
Amurka tana shirin garkama wa Iran wasu sabbin takunkumi kan ayyukanta na kera makamai masu linzami, kamar yadda wasu kafofin yaɗa labarai na Amurka suka bayyana jiya Laraba. Jaridar Wall Street ta faɗa jiya Laraba cewa kimanin kamfanoni 12 da ɗaiɗaikun mutane daga ƙasashen Iran da Hong Kong da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ne takunkumin za su shafa, saboda zargin sun taimaka Iran wajen haɓaka shirin wato kera makaman masu linzami. Amurka ta ce Iran ta yi gwajin makami mai linzami a watannin Oktoba da Nuwamba ta kara da cewa gwajin na watan Oktoba ya kauce wa kudurin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da ya haramta kasar kera makamai masu linzami. Wasu kwararru a nan Amurka sun ce babu wani dalilin da zai sa Iran ta kera waɗannan makamai in banda amfani da su wajen girka makaman nuklia a kansu. Sai dai Iran ta ce azamata takunkumi zai saba yarjejeniyar da kasar ta kulla da Amurka da wasu manyan kasashen duniya biyar a farkon shekarar nan. Amurka ta musanta wannan ikirari. Hakanan a jiya Laraba Amurka ta zargi Iran da ganganci da takala lokacin da ta yi gwajin wani makami mai linzami wanda ya zo kusa da wani jirgin ruwan yaƙi na Amurka mai dakon jiragen sama wanda yake shawagi a ruwayen ƙasa da ƙasa a mashigin ruwa da ake kira Hormuz.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Amurka tana kira ga kasan Habasha wato Ethiopia da ta saki dukkan yan jaridun da kasar ta tsare kuma ta daina amfani da dokar yaki da ta'addanci wajen hana musu masu kallamirin gwamnatin magana. Kakakin Majalisar Tsaro na Amurka Ned Price ya faɗa jiya Laraba cewa Amurka ta damu ainun kan kame-kamen da kasar take yi wa yan jarida a baya-bayan nan a Ethiopia. Mr. Price ya kira ga gwamnatin Ethiopia da ta saki dukkan yan jaridun da sauran mutanen kasar da ta rufe saboda kawai sun bayyana albarkacin bakin su. A cikin watan Oktoba hukumomin Amurka da ke Washington ta bayyana farin cikin ganin gwamnatin kasar ta saki wasu 'yan jarida, amma a jiya Laraba fadar White House ta gargadi Habasha ta guji kama 'yan jarida ko masu sukar lamirinta.
Jiya Laraba mahukunta nan Amurka suka gabatar da duhuma kan fitaccen dan wasan kwaikwayo da barkwancin nan Bill Cosby kan zargin yayi wa wata mace fyaɗe a shekara ta 2004 bayan da ya saka mata kwayoyi da suke bugarwa a cikin barasa. Dan shekaru 78 haihuwa Cosby wadda yake tafiya da sanda ya je kotun da ke Philadelphia tare da taimakon lauyoyinsa wadda suka dafa masa. Ana zargin Cosby da mummunar laifi da zai kai shi ga daurin shekaru 10 idan aka same shi da laifi da tarar dala 25,000. Bai dai amsa laifi ba, duk da haka Cosby da lauyoyinsa sun jima suna musanta wannan zargi. An ba da bailin Cosby ne kan kuɗi dala miliyan 1 kuma bai ce wa ƴan jarida uffan ba yayin da yake shiga ko kuma lokacin da yake barin kotu. Mata fiye da 50 ne suke zargin Bill Cosby tun lokacin da ya fara wasannin kwaikwayo a wajajen 1960 da laifin fyaɗe. A halin da ake ci kuma ambaliyar ruwa na basafan ba a nan Amurka daidai wannan lokaci sun halaka akalla mutane 20 da kuma barazana kan kunyoyi da aka jibge a gabar kogi a wurare daban-daban fiye da 20 a jihohin Missouri da Illinois da ke tsakiya maso yammacin Amurka waɗanda suke fuskantar matsanancin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya yan kwanakin nan.
Jiya Laraba, Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya 'yan kasar sun je rumfunan zaɓe domin kada kura'an zaɓen kasar da aka sha jinkirtawa wanda mutane da dama suke fatan zai kawo ƙarshen tarzoman da aka yi shekaru uku ana fama da ita a kasar. An ga dogayen layuka a Bangui, babban birnin kasar, ko da shike akwai rahotanni ba buɗe wasu rumfunan zaɓe akan lokaci ba. Duk da haka babu rahotanni an yi aron gama ko maguɗi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon daga jihar Borno inda uwar gidan gwamnatin jihar Nana Kashim Shattima ta kai ziyara ga waɗanda ke kwance a asibiti sakamakon harin Boko Haram. Ga dai Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kwamitin da uwar gidan shugaban ƙasa Hajiya Aisha Muhammadu Buhari ta kafa ƙarƙashin jagorancin uwar gidan gwamnatin jihar Borno Hajiya Nana Kashim Shattima na tallafawa waɗannan rigingimin Boko Haram ya daidaita sun ziyarci asibitin ƙwararru da ke cikin garin Maiduguri da suka mika tallafi ga waɗanda waɗannan rigingimu ya shafa, wanda kuma yanzu hakan ke jinya wannan asibitoci da ma wasu asibitoci da ke faɗin jihar. Wannan kwamiti dai mai mutum 11 ya soma ne ga mika wannan tallafi ga waɗannan mutane da suka haɗa da mata da maza da ma ƙananan yara da ke kwance a asibitoci daban-daban, inda suka mika wannan tallafi ga babban daraktan asibitin ƙwararru da ke Maiduguri wato Dr. Laraba Bello. Hajiya Fanta Baba Shehudi ita ce kwamishinar ma'aikatar mata na jihar Borno wadda kuma ta wakilci shugaban kwamitin wato uwar gidan gwamnatin jihar Borno Hajiya Nana Kashim Shattima, ta ce wannan kwamiti ya so mu aiki kenan kuma su ci gaba da tallafa waɗannan mutane da irin waɗannan iftila'i ya shafa.
Wannan kayan da za a dinga kawo wannan za mu rarraba ma mutane ne duk local government wajen guda 20 da wannan abun ya shafa za mu tallafa musu kuma kam da muka da shi a cikin Maiduguri da jere guda 23 nan za mu tallafa musu. Mutane nan sun fara tafiya wajen su kamar yadda president yace za komar da su, za gida musu gidaje su koma. Suna koma mu kuma muna bin su da kaya. Duk inda suka je za mu bi su da kaya. Kaya ba daya ba, akwai kayan abinci, akwai su sabulu, akwai sun gadaje, akwai su bedsheet, akwai su takalma da har da su zanin gado. To wannan matan president ita ta dauki nauyin wannan abun tallafa ma mutanen Borno wanda wannan abun ya shafa. To da ta zo ta yi wannan committee din kuma shine wannan abun kuma ya faru shekaran jiya. Shine to muka ce zama bai same mu ba, bari mu tashi mu zo. Mu ba su mu duba lafiyar su. To yanzu mun zo specialist hospital, mun tashi yanzu za mu wuce kuma teaching hospital da kuma Umaru Shehu. To mun zo mun ga inda suke, alhamdulillah ma'aikatan hospital din suna kula da mutane yanda ya kamata.
To kowane hali waɗanda irin waɗannan rigingimu ya shafa suka fada kuma ya suke ji game da wannan tallafi da suka samu.
Don zana mun gode Allah saka mata.
Kaman
sauran mutane da
haɗa. Me yasa me ka ne?
Muna masa barka. Wannan ce tun lokacin ne da gonye ta shiga ganin ranu nan, ana kai magani, ana kai magani. A lokacin ma da zai an kai mun ce bara iya mun. Na ka komo. Sannan sai muka dawo nan.
Ku ne wanda wata ta shiga gidanku da bom?
Shine ta shiga da shi. Wai tana an kore to ya jidda. Shine ta ce za ta yi sallah. Muka ce ta shiga ta lura da wannan ta sun sha. Sun yi sallah. Shikenan sai mu ba mu sani ba, mutanen anguwa duk sun fita suna jin bom-bom din dariya. Sun taru a gidanmu gaba ɗayan su.
Gidan Bulama kenan?
A gidan Bulama. Shikenan sai ita kuma mutane ba su sani ba. Ba sa kallo sai ta wurga ba kansu.
Wai na gaji a cikin kuma. Sannu fa.
Lafiya kalau.
Me sunanki?
Sunansa Aisha.
Aisha?
Aisha.
Ina wannan abin ya same ki?
Dari holo. Aisha Umar.
Yanzu kaman da ina kika ji ciwo.
Filin fitari holo.
To yanzu me zaki ce matan gwamna ko matan shugaban kasa ta kawo muku taimako, me zaki ce?
To.
Kin gode ko?
Lafiya kalau.
So ai kyau.
Gode yana.
Wasu mutane da rigingimin Boko Haram ya shafa kenan, wanda halin yanzu ke jinya a asibitoci daban-daban sakamakon irin waɗannan rigingimu da kuma ya raba wasu da 'yan uwansu da dama. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Har yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da ganawar da shugaba Muhammadu Buhari da kafofin yaɗa labarai kai tsaye. Ga dai Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Zantawar farko kai tsaye da shugaba Buhari da kafafen labarin Najeriya na samun matanin goyon bayan nuna gamsuwa da amsoshin da ya bayar kan lamarin tsaro, tattalin arziki, arangamar 'yan shi'a da sojoji da batun masu son bangarewa don kafa ƙasar Biafra. Shugaban dai ya dabarun kaucewa amsa wasu tambayoyin kai tsaye, inda ya fi mai da hankali ne da cewa matakan gwamnatinsa a farfado da komaɗar tattalin arziki ne a yayin da darajar gangar mai ke faduwa a kasuwar duniya. Ga masanin tattalin arziki Hashimu Muhammad na ganin bangaren hana mu'amala da dala bai samu gamsasshiyar amsa daga shugaban ba.
Abin da ya nuna kaman bai san ma abin da yake faruwa ba. Yace sai ya zauna da gwamnan babban bankin ƙasa. Wannan matsala ne babba. Har da ya nuna ma cewa wani ya nuna zai cire ma kuɗi dala account din shi an hana shi ya cire, duk ya nuna bai kaman bai san ana a wannan abin da ya faru ba a ƙasa. To wannan babban kuskure ne wanda lallai Buhari zai yi, wanda in har hakan da gaske yake nufi bai san me ake a wannan ɓangaren ba.
Shi kuma ɗan kasuwar canji a Abuja Jibrin Zakari na ganin matakan gwamnatin Buharin za su rusa harkokin kasuwancin canji ne.
Menene alfanun ma harkar canjin ko kuma me za a yi a gyara harkar canji ko kuma a gyara tattalin arziki, wanda yake tunanin cewar wanda suke wannan harka suna da hannu wajen samun tabarbarewar tattalin arziki? Wannan ba haka yake ba. Babu abin da ya shafi mutanen da suke harkar canji da abin da ya shafi tattalin arzikin Najeriya. Tattalin arzikin Najeriya ya sakwarkwace ne daga ma'aikatan Najeriya, musamman ma manya-manyan ma'aikata da suke ofisoshi daga kan gwamnati, sanatoci da sauransu, daga nan aka samu rushewar tattalin arzikin Najeriya. Mai harkar canji yana da dalilan harkar canjinsa kuma bai shafi wani tattalin arziki ne wanda har gwamnati za ta ce ya yi mata ɓarna ba. Wannan babu wani alamar gyara akan wannan, ba kuma zai amfani mutanen Najeriya ba.
Lauya mai zaman kansa a Abuja Umar Zaga ya nuna gamsuwa ga dukkan amsoshi da nuna da tunima shugaban ya jagoranci irin wannan zaman.
Wannan abu ne mai kyau. Yana da kyau ƴan ƙasa su fahimta ina gwamnatin shi ta dosa, mutane za su samu natsuwa a cikin yadda yake mulki. Babban al'amari shine wannan shine karo na farko da ƙuri'u suka yi aiki. So kaga idan kaga mutane suna da matsuwa, suna damuwa don me ba a yi wani abu ba, saboda suna da yaqini cewa su suka zabe shi kuma suna tsammanin cewa zai gyara abubuwan da suka tafi ba daidai ba a baya.
Shugaban dai ya nuna takaicin yadda ƴan ta'adda ke daura bama-bamai jikin ƴan yara da kan kawo asarar rayuka bayan cin lagwan ƴan Boko Haram. Hakan nan shugaban yayi watsi da batun nuna wariya ga ƴan kabilar Ibo, inda ya lissafa mukamai da dama, kama daga gwamnan babban bankin Najeriya, karamin ministan Petur zuwa ministan Kwadago, da ya ce duk ƴan kabilar Ibo ne. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tomarin yayin da ƴan Najeriya mazauna kasashen waje ke kukan rashin samun lamban tantance ajiyarsu na banki, wato BBN. Kwaron kuma sai ga shi yanzu an hana su amfani da katin cire kuɗi a bankuna, wato ATM. Wannan ya sa wasu ke korafi game da wannan batu. Ga dai kaɗan daga cikin waɗanda suka bayyana mana ra'ayoyinsu game da wannan lamari.
To gaskiya dai ba mu ji daɗin wannan al'amari ba, amma abinda muka fahimta da gwamnati ta ce za yi ne don a gyara. Abinda muke so mu sani shi ne zuwa wani ɗan ƙaramin lokaci ne ko kuwa wannan canjin da aka yi na dindindin ne. Da yin harko na dindindin ne gaskiya zai ba mu matsala matuƙa sosai, saboda wani lokaci kana ɗan abubuwanka da kake samu daga gida da kuma matafiya abokananmu da suke zuwa ba inda za su yi amfani da katinsu na ɗaukan kuɗi. Yanzu haka ina da bako daga Najeriya yana cikin wani hali inda zai biya kuɗin hotel ɗin shi ya kasa, saboda an ce a daina tafiya da kuɗi a rika ɗaukan kati kawai. So abin da ya sa mutane da yawa a cikin halin kakanuka yi, muna ɗaya daga ciki da kuma ɗalibai da kuma matafiya da suke Najeriya. So ina ganin ya kamata gwamnati ta duba ta san cewa ko da za a yi gyara bai kamata a yi kan mai uwa da wabi ba. A duba ga su waye abin suka cancanta cewa zama gate ɗin taɓe su ba kowa da kowa ba. Inda aka ce duka zai kai ga kowa, to lallai ne za a samu jinjiki. Domin kiran da muke ma gwamnati kenan a sake duba wannan al'amari, a san ta yadda za a gyara, akwai ƴan kasuwa da suke harkokinsu, mu ma da muke ɗan samu muna samun kuɗi daga abokan arziki daga gida mai wasu harkoki duk ba sa yiwuwa yanzu.
Hakan ya shahe ka kenan ƙwarai da gaske, ya shahe rayuwanka, rayuwar zamanka nan.
Ni a matsayina da nake zaune a nan gaskiya al'amari shi ne bai shafe ni ainin ba, saboda ni nan nake aiki, nan kuma ake bani albashina. Amma dai muna ganin ɗalibai wanda iyayensu ke turo musu kuɗi da kuma abokananmu da abokan arziki da suke zuwa ta wani harkan karatu ko kuma wani ɗan kwas na sati ɗaya sati biyu a nan Amurka, suna samun sun shiga wani hali sosai na matakanuka yi, saboda kuɗin hotel ba ka iya biya da katinka, kuma ba za ka iya ɗauko kuɗi ka fito da shi daga Najeriya wani a zuwa gani, sannan kuma kuɗin makaranta ko kuɗin kwas ɗin ma online ba za ka iya biya ba. So muna ganin cewa abin ya shafi harkokin abokanai da kuma ƴan uwanmu da suke makaranta ko suke wani ɗan ƙaramin suka zo na wani mucin gadi suka fito waje, suna ta kira mu suna mana korafi suna kuka da zafin abin da al'amarin ya shafa.
Gaskiya ta daidai abin bai min daɗi ba kwata-kwata, gashi dai suna da su a gyara ƙasar ta gyara su, amma abin gaskiya ya affect su ma sosai-sosai, domin duk wani harkan business ɗinmu da muke yanzu ya riga ya tsaya. Ba yanda za mu yi ya aiko mana da kuɗi ko kuma mu cire kuɗi a nan. So abin nan gaskiya abin ya ɗan zai takura mana daman abin ya ɗan fara takura mana tun lokacin da aka tsaye da aiko da kuɗi, to kuma shi kuma yanzu kuma an hana cire kuɗi a nan ko kuma sayayya. To yanzu ba mu san yanda za mu yi da account ɗinmu da yake Najeriya ba da kuɗinmu da suke a nan Najeriya. Saboda haka gaskiya abin yana abin nan yana zai takura mana sosai kam.
To Allah ya kyauta, har yanzu ana tare da sashen Hausa na Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu agogo ce karfe 12:19 na dare. Shirinmu na gaba shine domin iyali, ba shirin rigakafi ba kamar yadda muka faɗa tun farko. Ga shirin namu.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka huiba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Kungiyar fafatukar ganin an ceto ƴan matan sakandaren Chibok da taken Bring Back Our Girls ta kawo ministan shari'a gaisuwar Chapa inda ta nemi sanin inda aka kwana game da batun ceto ƴan matan sakandaren Chibok da gwamnati ta alkawalta a yayin yakin neman zaɓe. Yanzu haka dai ƴan matan sun shafa kwanaki 625 a hannun ƴan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Yayin da muke sallama da shekara ta 2015, shirin domin iyali na begen ba za a yi nisa ba a shekara da ke kamawa gobe. Haƙa za ta cima ruwa a yunkurin ceto ƴan matan Chibok. Kafin nan bari mu cika shekara da bayyana inda aka kwana a batun ɓata ƙananan yara a makarantar sakandaren Dr. Hassan Gwarzo da ke jihar Kano, inda a ƙarshe dai gwamnatin jihar ta yi bayani kan rahoton binciken da aka gabatar mata, sai dai bata bayyana abin da rahoton ya ƙunsa ba. Banda haka kuma sai ka ce har yanzu tana ƙasa tana dabo. Ga bayanin kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano Comrade Muhammad Garba kan wannan batu.
Rahoton kwamitin ya nuna cewa akwai alamar cewa wannan zargin da ake yi ya faru a wannan makaranta, kuma an daɗe ana wannan abu a makarantar nan. Saboda haka shi yasa ma suka ba da shawara cewa bai kamata a buɗe makarantar nan a yanzu ba, tunda har suka ba da shawara cewa wannan makaranta a ci gaba da rufe ta. To kaga akwai alamar cewa hakika wannan abu ya faru a wannan makaranta. Kuma abin da yasa wato ba a fito kiri-kiri an ce an kama wannan makaranta da wannan zargi ba, akwai kwamiti kamar yadda aka sani na hukumomin tsaro sun kafa kwamiti na musamman domin su binciki wannan abu. Saboda haka majalisar zartarwa ta ga ya dace cewa kafin ma a fito a ce hakika ga abin da ya faru, ya kamata a saurari wato rahoton wannan kwamitin tsaro da ake da su na jihar Kano, wanda akwai 'yan sanda, akwai wato 'yan sanda masu farin kaya da sauransu. Idan har suka fito da rahotonsu, to kaga za a gwada shi da shi kansa wannan rahoto, sannan gwamnati za ta ɗan matsayin da za ta ɗauka a kan wannan zargi da ake.
Comrade Muhammad Garba ya ce gwamnati ta kuma duba makomar ɗalibai 'yan aji 6 na wannan makaranta ta Hassan Gwarzo da suke kammala karatun sakandare a bana.
Saboda ai adalci, akwai yara da suke mataki na aji 3 a babban sakandare, wanda nan da wata 2 zuwa wata 3 za su jarabawa NECO, za su jaraba JAMB, wanda zai ba su dama su shiga jami'a. Saboda haka majalisar ta tattauna kuma ta ga cewa kamar yadda kwamitin ya ba da shawara, ya kamata a amince a tura su a makarantu masu zaman kansu, wato su 75. Saboda haka aka amince, kuma jumlar kuɗin da gwamnati za ta kashe har ya kai ₦40,320.
Sai dai ga alama matakan da gwamnatin ta ɗauka dangane da wannan batu ba su gamsar da jama'a ba, inda har ma gamayyar ƙungiyoyin fararen hula a Kano suka buƙaci gwamnatin ta sauya tunani. Malam Yakubu Musa, guda cikin mutanen da suka ba da bahasi a gaban wancan kwamiti na Farfesa Abubakar Mustapha, na da makamancin wannan ra'ayi.
Fitar wannan rahoto daidai ne da abin nan da Bahaushe ke cewa nama ya da horomo ɗanyi. Babu yadda za a yi ka zo ka ɗibi kuɗin talakawa a kai su wata makaranta da kafin ma su jarabawa sai sun sha laban da banana, sannan su yi shi a cikin AC, daidai lokacin da 'ya'yan talakawa suna can. Wani zubin ma ka ji an zo muna ta bugawa da gwamnatin ta kasa biyan musu kuɗin qualifying, ta kasa biyan musu kuɗin NECO. Wannan ba daidai ba ne. Magana gwamnati ta fito ta ce wai ta bar jami'an tsaro su ci gaba da bincike a kan wannan al'amari, da ta san da jami'an tsaron ta kutso kai? Ai, cikin biyu ne ai ɗaya.
ko dai gwamnati ta tsaya tsayin daka a tabbatar da gaskiya, domin wannan hukuncin da aka fitar kurman hukunci ne. Shi ya riga ya karbi kuɗin jarabawa ɗaliban nan ya linke, yanzu kuma gwamnati ta zo ta ce daga asusun talakawa za ta fito da kuɗin nan ta biya wa ƴaƴan makarantarsa wannan jarabawa. Ina ake haka? Shi kuwa lauyan gwagwarmaya barista Audu Bula Mabukarti cewa yake,
kamar yadda muka faɗa tun da farko, a fahimtar mu wannan committee bata lokaci ne kawai, kuma gashi yanzu ta tabbata bata lokaci ne, saboda me sun gama bincike yanzu kuma an ce an mika wa jami'an tsaro magana su kuma su yi binciken su, wanda tun da farko cewa muka yi dacewa a ba hukumomin da doka ta kafa su yi binciken su yadda ya dace. Saboda haka magana ce ta tun da farko a ce an rufe makaranta, jami'an tsaro ku yi bincike, idan suka gama abin da suka fito da shi sai a ba da dama a ce to yanzu ko makaranta ta ci gaba da zama a rufe ko kuma a bude ta, an ce babu.
Tashar Freedom Radio FM da ke zaman kafar sadarwa da ta fara kwarmata wannan batu cewa ta yi gaskiya ta yi halinta.
Ba abun farin ciki bane a gurin Freedom Radio, misali a ce ga wani abu ya samu wannan makaranta da ta yi shekara da shekaru kuma da irin gudunmawar da ta bayar ga ilimi. To amma kuma ita Freedom Radio a matsayinta, wato wacce take ɗaya daga cikin ayyukanta shine ta in ta gano wani abu da ba daidai ba ta faɗa domin a yi gyara, babu yadda za ta yi. An yi abin da ba daidai ba ta gano ta faɗa, waɗansu sun ce ƙarya ne, ba haka ba ne. Yanzu kwamiti ya zo ya ba da rahoton sa, gwamnati ta gano cewar gaskiya ne ba ta ƙarya ba, saboda haka Freedom Radio yanzu Allah ya wanke ta.
To yadda shirin domin iyali ya kasance kenan a shekara ta 2015 da kuma fatan shekara ta 2016 za ta kasance mai amfani da kyautata rayuwar iyali da kuma ci gaban ƙasa. Yanzu dai a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya rika ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri, da kuma Julie Gresham da daidaita sautin shirin da ba da umarni, alheri ke yi wa dukkan iyalai da 'yan matan Chibok da ɗaliban wannan makaranta ta Dr. Hassan Gwarzo, da kuma dukkan ɗalibai da iyaye ke danƙawa amana a makarantu a duk faɗin Najeriya, fata alheri a shekara ta 2016.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
Goma da La Grace Alheri Abdu kenan aka ji da shirin domin iyali.
Tun labarai a Iraki, sojojin kasar da ke kokarin kakkaɓe ramadi bayan da sun kwace birnin daga hannun kungiyar ISIS suna fuskantar tirjiya fiye da abin da aka zata tun da farko. Da farko jami'an sojin Amurka da suke amsa tambayar yawan mayakan sakan ISIS da suka saura sun ce ba su da yawa, amma jiya Laraba suka ce dakarun Iraki suna fuskantar tirjiya nan da can, alamun cewa da sauran mayakan sakan masu yawa a birnin. A Belgium, magajin Brussels babban birnin kasar ya soke bikin shekara-shekara na shigar sabon shekara na bana, saboda an samu rahotanni kan barazanar ta'addanci. Magajin garin Ivan Miyur, wadda ya magana da kafofin yada labaran kasar, ya ce cibiyar da take nazarin bala'o'i ta ce da wuya a tantance dubun dubata mutane da za su hallara a dandalin bukukuwan shiga sabuwar shekaran. A farkon makon nan ne ƴan sandan kasar suka kama mutane biyu kan zargin suna shirya makarkashiyar harin ta'addanci kan wannan biki. Amurka tana shirin kakaba Iran wasu sabbin takunkumi kan ayyukanta na kera makamai masu linzami, kamar yadda wasu kafofin yada labaran Amurkan suka bayyana jiya Laraba. Jaridar Wall Street ta faɗa jiya Laraba cewa kimanin kamfanoni 12 da ɗaiɗaikun mutane daga ƙasashen Iran da Hong Kong da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ne takunkumin zai shafa, saboda zargin sun taimaka Iran wajen haɓaka shirin nukiliyarta. Haka nan Amurka tana kira ga kasar Habasha wato Ethiopia ta saki dukkan ƴan jarida da kasar ta tsare, kuma ta daina amfani da dokar yaƙi da ta'addanci wajen hana masu sukar lamirin gwamnati magana.
To ma da takaita tun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗaya, amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'aziyar mu ga Honorable Sha'ibu Isa a garin Agaye da ke cikin jihar Niger. Na raso mahaifiyarsa Hajiya Hawwa'u wadda ta rasu jiya a garin Agaye. Allah ya ji kanta da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Sabu Imam Aliyu da ya tallaba mini domin gabatar da shirin, sai Julie Gresham da ta ba da umarni da injiniyan Jimmy Cook, ni Lada Ibrahim ke cewa sai an jima ku, mun dawo muku da wani sabon shiri da hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.